sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar wadda ta yi daidai da karfe 11 na safiya a nan gundumar Colombia. A wannan rana ta Alhamis 8 ga watan Afrilu shekara ta 2021, wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Ana sa ran shugaban Amurka Joe Biden da Attorney General Merrick Garland za su gana a yau Alhamis game da sabbin matakan da ya kamata a dauka don magance tashin hankalin bindiga a Amurka. Ana kuma sa ran ci gaba da kiran karin shaidu a yau Alhamis a shari'ar Derek Chauvin a Amurka, wato tsohon dan sandan nan na jihar Minneapolis da ake tuhuma da kisan George Floyd. Kasashe da yawa sun fada sabbin bayanai game da amfani da rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin AstraZeneca, bayan da kwararru a fannin lafiya na tarayyar Turai suka sanar da cewa akwai yuwuwar alaka tsakanin rigakafin da daskarewar jini.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, za a ji cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa, za ku ji dalilai da suka kawo taɓarɓarewar tsaro a Najeriya daga bakin tsohon shugaban ƙasar Najeriya.
In ka duba ba tsaron ƙasa ne kawai aikin gwamnati ba, to amma ai sai akwai zaman lafiya kafin ma a samu ƙasa.
Don kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya kuwa, wani irin sabon zubi, sabon spetan Najeriya yake tafa da shi?
Ainihin yanzu na kama yake kenan ga dangadan, insha Allah za mu ci gaba da yin abin da zai kawo sauki a cikin tsaro a ƙasar nan.
Ba labaran duniya da rahotanni da muke tafa da su, kamar kowace ranar Alhamis muna tafe da shirin lafiya uwar jiki, wanda Hauwa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ana sa ran shugaban Amurka Joe Biden da Attorney General Merrick Garland za su gana a yau Alhamis game da sabbin matakan da ya kamata a dauka don magance tashin hankalin bindiga a Amurka. Gabanin tattaunawar tasu, Fadar White House ta fada sabbin bayanan wasu daga cikin hanyoyin da za a bi. Tana mai kiran tashin hankalin bindiga matsalar da ta shafi lafiyar al'umma a cikin kasar. Daya daga cikin matakan shine ƙudurin da ma'aikatar shari'a a kasar ta gabatar na hana yawaitar bindigogi marasa lamba a hannun jama'a, kuma irin waɗannan bindigogin suna ba jami'an tsaro wahala wajen gano su idan aka yi amfani da su wajen aikata laifi. Har ila yau a Amurka, ana sa ran ci gaba da kiran ƙarin shaidu a yau Alhamis a shari'ar Derek Chauvin, wato tsohon ɗan sandan nan na jihar Minneapolis da ake tuhuma da kisan George Floyd a wani lamari da ya janyo gagarumar zanga-zanga a shekarar da ta gabata. Sergeant George Steiger na ofishin 'yan sandan birnin Los Angeles, ƙwararre a fannin yin amfani da ƙarfi na 'yan sanda, wanda ya bada bayani a gaban kotu, ya faɗa a jiya Laraba cewa bai kamata Chauvin ya danna wuyan Floyd da gwiwarsa ba tsawon minti 9.5, yayin da hannuwan Floyd ke ɗaure da ankwa yana kwance rab da ciki. Steiger ya kuma bayyana cewa Floyd bai nuna wata alamar barazana ta nan take ba, ko kin bari a kama shi a lokacin da Chauvin ya danna wuyansa da duk nauyinsa, yayin da shi kuma Floyd din yayi ta magiya yana cewa baya iya numfashi. Kasashe da yawa sun fada sabbin bayanai game da amfani da rigakafin cutar COVID-19 na kamfanin AstraZeneca, bayan da kwararru a fannin lafiya na tarayyar Turai suka sanar da cewa akwai yuwuwar alaka tsakanin rigakafin da daskarewar jini. Burtaniya, inda aka hada rigakafin tare da haɗin gwiwar kamfanin magungunan Sweden da kuma kwararru a fannin kimiyya na jami'ar Oxford, sun ce za su ba 'yan ƙasa da shekara 30 zaɓin wani maganin. Masu bincike a Oxford sun kuma dakatar da gwaje-gwajen rigakafin na AstraZeneca da suka hada da ƙananan yara da matasa, yayin da kwararru a fannin lafiya na Burtaniya suka sake duban yadda rigakafin ke aiki.
Yanzu kuma kamu mu kai ga sauran labaran duniya, bar mu je ga rahoton mu na farko. Matsalar tsaro a Najeriya tana neman kai wankin hula dare, don kuwa a duk lokacin da aka fito da wani tsari na yaƙi da ta'addanci, sai kaga 'yan ta'adda sun fito da sabon salo. Har wasu kan ɗauki cewar mahukunta a ƙasar ba su shirya kawo ƙarshen wannan matsalar ba. Amma yanzu ana iya cewa menene mafita? Tambayar da na yi wa tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji General Abdulsalam Abubakar a wata tattaunawa ta musamman da muka yi da shi da safiyar yau Alhamis.
To, alhamdulillahi, in ka lura kowa ya san tashin hankali da ya damu Najeriya. Ana kashe-kashe ba gaira ba dalili, ana sace-sace, ana kama mutane a kora su kamar awakai, aje ana so sai an biya kuɗi kamar dai za ka kai ka dabba kasuwa a yi ciniki kafin a kaci wa'annan mutane. Wa'annan abubuwa suna faruwa sabili da mutane suna da makamai a hannunsu. Sabili da haka wannan ya zama abin damuwa, ba a gare ni ba, a kowane ɗan adam zai yi baƙin cikin yadda abubuwan nan suke faruwa. Shi ya sa muka ga ya kamata mu kira juna mu tattauna mu ga menene ya faru, yaya har ƙasan mu ta kai wannan matsayi da ake yi wannan abubuwa.
Kamar a iya abubuwan da kuka iya fahimta waɗanda suka ta'azzara waɗannan abubuwa, ka yi magana wanda ya shafi cewar 'yan sanda ko kuma jami'an tsaro a Najeriya ana ainihin umfani da su fiye da kima, kuma babu kuɗaɗe da ya kamata a sa a bada domin sabunta kayayyakin aiki. Wannan kana ganin yana daga cikin matsaloli?
Kwarai yana daga cikin matsaloli. Ba shakka gwamnati tana iyakacin kokarinta. In ka duba ba tsaron ƙasa ne kawai aikin gwamnati ba. To amma ai sai akwai zaman lafiya kafin ma a samu ƙasa. Sabili da haka mun tattauna da jama'a kuma sun bayar da shawarwarinsu. Maganar shawarwari da suka kawo ya kamata a taimaka ma masu tsaron ƙasa a kula da lafiyarsu, a ƙara musu jama'a, a kuma ƙara musu bayan aiki. Kamar misali 'yan sanda, yanda dare da rana suna aiki amma aiki ya yi musu yawa. Ba su da yawa, ya kamata a ƙara musu mutane, a kuma ƙara musu kayan aiki, motoci da dai sauransu. Shawarwarin da jama'a suka bayar kenan.
Kun daɗe kuna ba ma ita wannan gwamnati shawarwari waɗanda suka shafi hanyoyi da za a bi a magance matsalar tsaro, kasancewar kuna da ƙwarewa ta sanin matsalar tsaro a Najeriya. Ana iya cewa gwamnati ba ta ɗaukan shawarwarinku ne ko ku shawarwarin ne ba sa kaiwa gare ta?
To, ba zan yi wa gwamnati adalci idan na ce ba sa jin shawarwari ba. In ka ba da shawara shi mai gwamnati ita ta san inda wahala ya fi yawa, kuma komin shawaran da ka baya dole sai sun bi shawaran da na bayar, da kai ka bayar, da wance ta bayar, tattara komai da komai su yi abin da ya kamata. Gwamnati a kowane lokaci tana cikin tsakamaimiya. Na farko makarantu, asibiti, hanyoyi da sauransu. To, kamar yadda nake cewa a kowane lokaci, amma ai sai akwai zaman lafiya za a yi wa'annan abubuwa. Sai da zaman lafiya za a samu ƙasa. Dole ne a yi ƙoƙari ta kowane hanya za a kawo zaman lafiya. Kuma in an samu zaman lafiya, tun da gwamnati ba za ta iya ɗaukan kowa aiki ba, gwamnati ta yi ƙoƙari ta ƙirƙiro yanda mutane za su samu yin abu na hannunsu, su samu abin da za su yi zaman masarufi da shi. Menene nake nufi? Kamar dole a gyara hanyoyi, asibitoci da makarantu, wanda gwamnati ba dole sai an sa kuɗi da yawa ba, tun da yake a halin yanzu nan mutane ba su da kuɗi, akwai talauci a ƙasa. Dole a yi wani abu yanda za a samu a ba mutane hanya da za su samu kuɗi, su san yanda za su yi furkanci rayuwarsu.
Tsohon shugaban Najeriya na mulkin soji kenan, General Abdulsalam Abubakar. To, ma sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Babban dan kasuwa kuma wani mai kamfanin dillancin labarai a Hong Kong, Jimmy Lai, na ɗaya daga cikin 'yan rajin demokuraɗiyya uku da suka amsa aikata laifin da ake tuhumar su da shi a jiya Laraba game da zuwa wani gangami da hukumomi suka hana a shekarar 2019. Sauran 'yan rajin biyu da suka amsa laifin tare da Lai su ne Lee Chuk-yan da Yang Song. Mutanen uku sun halarci gagarumar zanga-zangar nuna adawa da gwamnati da aka yi a ranar 31 ga watan Agustan shekarar da ta gabata, a lokacin da kusan a kowace rana an yi zanga-zangar neman karfafa demokuraɗiyya a birnin. Lee Chuk-yan, a lokacin da shi da Yang suka bar ɗakin kotu, ya faɗa wa manema labarai cewa kodayake sun amsa laifinsu, babu wani mummunan abu da suka aikata a yayin da suke tabbatar da 'yancin jama'a na gudanar da zanga-zanga a cikin lumana. Mutanen uku dai na fuskantar hukuncin shekara 5 a gidan yari a yanzu. Tsohon shugaban kasar Ivory Coast Laurent Gbagbo da kuma wani abokin hulɗarsa na kusa wanda a baya jagoran matasa ne, yanzu an 'yantar da su za su iya komawa gida bayan da kotun manyan laifuffuka ta ƙasa da ƙasa ta ICC ta wanke su daga tuhume-tuhumen da aka yi masu na aikata manyan laifuffukan keta haƙoƙin bil'adama, a cewar shugaba Alassane Ouattara a jiya Laraba. Sanarwar shugaban na zuwa ne mako ɗaya bayan da alƙalan da suka ɗaukaka ƙara a kotun ta ICC.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Masana fannin tsaro a Najeriya sun bayyana cewar akwai jan aiki a gaban sabon muƙaddashin babban sufeta na 'yan sandar ƙasar, Usman Alƙali Baba, a daidai lokacin da shi kuma ya ɗauki alwashin ɓullo da sabbin dabaru na yaƙi da ta'addanci a faɗin ƙasar, inda ya ɗau alƙawarin gudanar da aikinsa tare da haɗin gwiwar jama'ar ƙasa, mazauna yankuna na daban-daban, inda 'yan ta'adda suka yi ƙamari da ayyukansu. Daga birnin tarayya Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta tattauna da sabon sufeta ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
Masana a harkar tsaro a Najeriya dai sun kalubalanci sabon muƙaddashin babban sufetan 'yan sanda, wato IGP Usman Baba, kan ya mai da hankali kan kwantar da matsalolin rashin tsaro da ke ƙaruwa a sassa daban-daban na ƙasar nan. Suna masu cewa sabon muƙaddashin na cikin tsakami wuya. Yahuza Ahmad Getso ya bayyana cewa rashin kayan aiki na daga cikin babban matsalar da sabon muƙaddashin sufetan zai fara fuskanta a yayin gudanar da aikin shi.
Kalubalen da yake gaban wannan sabon sufetan 'yan sanda, na farko dai shine ita kanta gwamnatin wacce take ci yanzu, wacce ta nada shi, ba da gaske take yi ba, domin inda gaske take yi dangane da abin da ya shafi tsaro, musamman idan muka dubi abubuwan da ya kamata a samarwa jami'an tsaro na 'yan sanda wanda sunan suka fi kusanci da al'umma a samu musu na kayan aiki, zaki samu kan mun kirga wato charge office na 'yan sanda a kananan hukumomi 40, zaki samu da ƙyar ne za a iya samu karamar hukuma ɗaya ko biyu wacce motar da take aiki da ita take da man da za a iya tafiyar kilomita 40. Saboda haka ta ina zai fara? Babu kuɗi, babu kayan aiki, kayan aikin da suke hannunsu ba a gyara su, ba a kula da su. Sannan maganar beli da ake yi, akwai manya-manyan masu aikata laifi suna nan kullun ana sakin su, a sake kamo su a dawo da su. Kuma shi yanzu wannan sufetan 'yan sanda da tsofaffin silken kayan aiki zai tinkari waɗannan matsalolin na tsaro.
To sai dai a cewar sabon muƙaddashin sufetan 'yan sandan IGP Usman Alƙali Baba, a ƙarƙashin jagorancin sa, rundunar 'yan sandan za ta kawo sauye-sauye da matakai don yaƙi da matsalar tsaro a Najeriya.
Yanzu na kama yake kenan ga dangadan, insha Allah za mu ci gaba da yin abun da zai kawo sauki a cikin tsaro a ƙasar nan. Daga inda wanda na karba hannun shi ya tsaya, za mu ci gaba mu canja wayansu abubuwa ko za mu samu sauki insha Allah. Yanzu muna kokari mu yi aikin dan sanda tare da wayan da ake yi wa aikin, ma'ana za a yi aikin dan sanda tare da wayan da suke wannan area din, su suka san menene irin problem nasu bisa ga tsoro, don abin da yake kudu ba shine problem na arewa ba yanzu ba. So amma akwai matakan da za a dauka iri daban-daban bisa ga inda abin yake.
Na shi bangaren masanin tsaro Kabiru Adamu shawara ya bayar ga sabon spetan.
Menene ainihin aikin yan sandan? Akwai sabon doka da ita gwamnati ta kafa, wato Police Act 2020. A karkashin wannan dokar akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata a ce su wa'annan yan sandan suna yi. To kaddamar da wannan sabuwar dokar, lalle zan ce in akwai wani abu da na farko da zan ba shawara shine wannan. A karkashin dokar nan akwai wannan yan sanda, wato tsari na yan sanda na jama'a, wato community policing, wadda anan dade ana kwangwabakon baya. To kamata ya san yadda zai aiwatar da wannan. Akwai tabbatar da yanci da walwala na dan kasa. To in ya samu ya kaddamar da wannan dokan, mai yiwuwa kila burin nan na farko na gyara dangantaka tsakanin yan sanda da al'umma za a iya cimma, sai kuma tsayar da yan sanda ke gudanar da ayyukansu.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro, shirye-shiryen suna zuwa muku ne kai tsaye. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan postpartum depression, wato yanayi na damuwan tunani ko cunkushewar tunani da mata ke shiga bayan haihuwa. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata, Dr. Idris Muhammad Liman, da ke aiki a babban asibiti na ƙasa da ke Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Barka mu dai.
Akwai abin da ake kira postpartum depression, wato yanayi na damuwan tunani bayan haihuwa ko cunkushewar tunani bayan haihuwa. Shin ko za ka mana ma ƙarin bayani a likitance menene postpartum depression?
Postpartum depression ko damuwan tunani da ya samu masomi daga haihuwar mace ko kuma daga mace ta haihu ko kuma ta samu barin ciki, shi ne yana nan dai damuwa ne da muke don fuskanta a likitance idan mata sun haihu. Saboda wannan damuwan yana yi a aukuwa a ɗaya daga cikin kowace mata biyar da suka haihu, ɗaya zai iya samun wannan postpartum depression din.
Ko me ke kawo wannan yanayi na damuwa ko halin cunkushewar tunani bayan mace ta haihu?
Abunda za a iya cewa shine yake kawo masomin shi shine kamar rikicewa na sinadarin jikin mace, sinadarin da yake tasowa a cikin kwakwalwar mace, ana ce da wajen hypothalamus pituitary adnexal axis. To kowanne gabobi guda uku nan, guda biyu suna cikin kwakwalwa, wato hypothalamus da pituitary gland, sai kuma adnexal shi yana can kasa. To akwai sinadarori da Allah ya tsara a jikin dan Adam, yakan tasowa daga na can sama-sama, shine hypothalamus, yazo yayi aiki akan pituitary, shi ma ya fitar da sinadarin nasa wanda zai shiga jini ya zagaya jikin mutum har zuwa wajen da akwai koda aiki, akwai wani gaba kuma akan koda ana ce da shi adrenals. To wannan adrenal shi ma idan ya samu signal daga wannan sinadarorin na saman, shi ma yakan fitar da wasu sinadarori da yake regulating ko kuma yake kayyade ayyukan na jikin dan Adam. To idan an samu wannan ya rikice saboda wasu abubuwa da yana da alaka da samun ciki da daukan ciki da kuma haihuwan ciki da kuma sakamakon haihuwan, to mace za ta iya samu wannan ciwon cuɗanyan zuciya ko na tunani.
Menene alamomin wannan cuta ko kuma ya za a gane cewa mace ta shiga wannan yanayi bayan ta haihu?
Na daya dai, kullum tunda muka fara wannan bayani muna cewa bayan haihuwa, bayan haihuwa. Postpartum a turance ko kuma a likitance shine sati shida bayan mace ta haihu. To wannan lokacin shine lokacin da jiki yakan dan gyara ya koma yanda yanayin da yake ciki kafin wannan matan ta samu ciki. To amma idan an duba postpartum depression din nan zai iya farawa can baya-baya. To amma saboda yana da alaka da wannan aida cikin da an haifu yaro ko kuma cikin da ya yi barinsa, to koda daga wata hudu zuwa shida da yakan fara bayan ciki za a ce mace tana da wannan ciwon cuɗanyen tunani bayan haihuwa. To a iya gano cewa wannan yanda yanayin wannan matan nan take yanzu yana da alaka da wannan ciwo din, shine zaka ga mace ba ta da karfi, komai tana nan ragon-ragon, ba ta son ta ci abinci ko kuma cin abincin babu kuzari ko kuma ba za ta ji cin abinci ba, ko ga abinci ba wai babu bane, kuma sai ta kasa yin bacci sosai da dare, sai dare yayi ko ayi bacci sai ta tashi ko kuma tana na kwanciya amma bata yi bacci ba har dare ya rabe ko kuma har safe. Za ta iya dan cire kanta daga cikin jama'a, komai ana hayaniya ita tana nan, in tana nan a zaune bata ma tashi ta koma wani gefe ba, tana nan ba za ta ce ma ukun ba, ko an yi magana da ita in an jaja ko an tura ta sosai sai ta kawo magana guda daya biyu sai ta yi gum kuma a wajen da kowane a cikin gida ana nan ana fara da shaurinsu. Za ta iya zama mai saurin hushi ko kuma abu kadan sai ka gan ta janye ta yi hushi sosai, sai ka rasa meye ne aka ce a nan yanzu da zai kawo iri wannan hushi din. Dan iri wayannan matan kuma sai su fara tunanin dauke ran kansu ko kuma su ce za su kashe kansu, ko ba sun fada da baki ba sai su tayi alaka da zai kawo wani lani ko rauni da zai iya addasa mutuwansu. Wayannan su ne alamomin da za a ce kai wannan ba halinta kenan a da ba. Fo bayan aihuwa nan da wata biyu ko uku ne na ga ta fara yin wuri wannan ayyuka, to za a iya fitowa a tantibi masu ilimin kimiyya ko kuma na likitanci cewa gashi fa ba mu gane kan wance kaza ba.
To likita, musamman ma idan aka ga tana waɗannan halayya sai kuma ba a ɗauki mataki da gaggawa ba, yaya abin zai iya kaiwa?
Idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba zai iya komawa da kanshi, amma ba lalle ba ne, kuma zai iya dada rikitewa har ta sama a ce ta aukace ki baki daya. Saboda haka idan an lura da wannan, mataki na farko shine a fito asibiti a samu doktoci a duba, in yesu a ce ma ba abin da yesu yake damunta komin lafiya lau, ya fi kwanci hankali game da amen ga wanda za a ce ba abin da yake damunta kuma tana da babban damuwa na da yake nan. Na biyu, idan ba a ɗauki mataki ba na ce zai dada rikicewa ko kuma abubuwa su janye, idan wannan sinadari na hypothalamus da pituitary da adrenal din Allah ya kawo sun saita da kansu kuma, to amma da wuya wannan ya faru, sai dai ba a ce abun ba zai yiwu ba, inda rikikin dan Adam ne Allah ne yake da komai, sai kuma yanda ya yiwu shi muka gani. To idan an dauki ba dauki mataki ba za a iya samu ya dada lalacewa ko kuma a ce ta zo wata rana a zo a gan ta jima kanta ciwo saboda tana rayuwa ta ishe ta, tana so ta mutu ko ba ta fada ba, to kaga bai kamata ba a bar ana kallo sai ya kai ga wannan matsayin, in ma ba an zo an tar ta riga ta kashe kanta ba.
To likita, yaya ake kula da matan da suka samu kansu a wannan hali?
Babban kula da shi ne yan uwa mu yi la'akari da junanmu, wanda an haifu abinda aka gane ba daidai ba ne, to a fito da wuri neman bayaninsa da kuma in damuwa ne neman yanda za a yi a magance shi. Domin idan an ma fara magani da wuri sakamakon ya fi kyau gada ana ta kallo kila sai da aka zo wata rana aka ga cewa ko ta yi kokarin kashe kanta aka san cewa kai wance ka san hankalinta ba daidai ba ne mu fita yanzu, to kaga kila ya yi nisa, to ko an yi maganin sakamakon ba ya yi kyau sosai ga idan an kwatanta shi da wanda an fara da zara an gan alamari ya fara ya dan canza daga yanda take da. Banda wannan sai ana da magungunan sha, ba zan ambaci sunayensu ba, da yake idan dai ya samu a fita asibiti doktocin asibiti ko doktocin aihuwa obstetricians ire-irenmu ko kuma doktocin psychiatry in waje ne da ake da doktocin psychiatry to akwai maganin da za a bada Allah zai kawo sauki.
Misali ba a ɗauki mataki da gaggawa ba har abin ya ta'azzara, indai aka fara magani kuma daga baya ana iya warkewa?
In aka bari ya yi nisa kafin aka soma magani ana iya warkewa, amma yanda aka bar abun ya yi kamari tukun to samun sauki ma banda ba zai yi kyau sosai-sosai kamar in an fara da wuri ba yakan ɗauki lokaci. Shi yasa na ce mu kula da kanmu da junanmu cewa kai an lewance kaza tunda ta haifu ba iri na da ba. In ma ba hali ne da ya danganta da iri wannan ciwon tunani ba, dan an fito an yi bayani za a iya gaya musu da za a ce ba abin da yake damunta, kawai ita tana wani rikici ne ko wani abu ne daban a sa shi a kan wannan, amma ba wai sonta ba ne, rashin lafiya ne na zuciya ko na tunani shi yake damunta. Idan mun kula da juna muka ba juna general care, wato wannan kula da juna yana sa sakamakon abin da za a samu idan an fara magani yakan fi kyau sosai-sosai.
Daga ƙarshe, wasu hanyoyi ya kamata a bi don kariya daga shiga irin wannan yanayi na damuwa, takura da kuma cunkushewar tunani bayan haihuwa?
Hanyoyi dai da dama. Na ɗaya shi ne a samu yin ciki a cikin ƙoshin lafiya. Bayan an san yi ciki, a yi kiwon awon ciki a wajen da akwai malamin asibitoci da kayan aiki. Idan an zo haihuwa kuma a yi kokari a je asibiti a haihuwa asibiti, saboda wani sayi abinda ke haddasa wannan zuciya shi ne wani wahala da rashin kula da mace ta shiga lokacin da za ta haihu, kuma da ciwo da komai, ko kuma sakamakon haihuwan an yi wahala nakuda a har an zo an haihu yaro ya mutu. Kaga duk wayannan abu ne da zai zauna a zuciyar mutum. To iri wayannan idan an yi tsari kiwon lafiyan ciki sosai, awon ciki sosai, da kuma a haihu a asibiti, kaga ba za a ma bar a bar ta cikin nakuda ta sha wahala a karshe ta fita da kyar kuma yaro ya mutu, ta gashi nan an gama an dauki ciki ko an santa da ciki an santa haihu babu yaro. To iri wannan damuwan idan an yi antinata zai ragu, shi kuwa zai sa tunanin zuci iri wannan da zai kifar da mace cikin wannan damuwa zai ragu.
To masha Allah, duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin Dr. Idris Muhammad Liman da muka kasance tare da shi a cikin shirin, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya.
Yanzu kuma lokaci ne na ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar sakon email.
Sigar mu ta farko ta fito ne daga Mahmud Salihu kauranan mu da Zamfara. Muna maraba da kubutar da wasu daga cikin ɗaliban da ƴan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Kaduna. Da fatan jami'an tsaron za su ƙara zage damtse wajen kubutar da sauran ɗaliban da ke ci gaba da zama a hannun ƴan bindigar. Sakonmu na gaba kuma daga Usman Shiftu Mahuta, inda ya ce matakin da sabon shugaban Nijar Bazoum Muhammad ya ɗauka na naɗa tsoffin ministocin gwamnati da ya gada a matsayin sabbin ministocinsa, hakan san bai dace ba domin ba su kaɗai ba ne suka iya aiki. Ya kamata a sami sabbin jini domin kawo sauyin da suka yi alkawari lokacin zaɓe cikin sauri. Sai kuma sako daga Alhaji Mele Yusufari, ya ce salam VOA Hausa. Hare-haren ƴan bindiga da masu kuwa da mutane sun yi kamari a jihar Kaduna. Ya kamata gwamnati ta tashi tsaye domin kawo ƙarshen wannan matsalar. Sai kuma sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri da Alhaji Muntari mai shago da wakin basa, suka ce salamu alaikum VOA. Muna kira ga 'yan kasuwanmu manya da ƙanana da su rage farashin kayan masarufi, musamman yadda azumin watan Ramadana ya kawo jiki, da yadda talakawa masu ƙaramin ƙarfi za su yi ibadunsu cikin farin ciki da godiyar Allah. To da fatar za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan yammacin naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar Kamaru, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Kamu mi sallama da ku, bar mu mika sakon ta'aziyar muryar Amurka zuwa ga abokin aikin mu Sarfilu Hashim Gumel na rasuwar kakan shi Alhaji Hashim mai girma dan makoyan Gumel wanda Allah ya marasuwa dazun nan da fatar Allah ya ji kansa da rahama. Allah Ubangiji ya kyautata makwancinsa ya kuma sa iyakar wahala kenan. Mu kuma Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Yanzu a madadin abokin aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.